أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا شاتك وزوت رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم على التبود إيد دريه إلى 40 لا muna sha ɗaya ga watan Mayu miladiyan Annabi Isa alaihi salam 2020. Zamu tashi a aya na 92 cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, cikin suratu Ali Imran. Mun karanta aya na 92 din: lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuka fi so. Idan aka ce albirru, ana nufin nagarta, mutum ya kubuta ya zamanto ya nagarta daga dukkanin aibobi da laifuka. In ba mu manta ba, cikin ingantaccen hadisin Imamu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: albirru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Shi nagarta shi ne kyakkyawan ɗabi'a, kyakkyawan halaye. Ka zamanto wadda kake da wato halaye abun buga misali irin halayen da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi da shi. Kuma shi al-ithmu shi ne abin da kai kanka kana zargin kanka da kanka akan aikata wannan abin. In ka aikata za ka yi ta taraddudi, ka yi ta taraddudi, zuciyanka bai da nutsuwa akan wannan abin. To nan albirra a nan Allah yana nufin aljanna ne. Ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuka fi so na daga zaɓaɓɓen dukiyanku, sai kun ba da abin da kuka fi so na daga abincin da kuke ci, sai kun bayar ma Allah abin da ranki ya zaɓe shi fiye da komai, kai sai kun ɗauki ranku ma kun bayar ma Allah ta'ala. Domin ɗan adam cikin abubuwan da yake so ba wani abin da ɗan adam yake so fiye da ransa wadda take kirjinsa. To ba za ka samu aljanna ba sai ka ɗauki wannan ranka ɗin ka sadaukar da ita ma Allah ta'ala. Sai yadda Allah yake ka yi, haka za ka yi; yadda Allah yake ka bari, haka za ka bari; yadda Allah yake ka tsaya nan ya maka iyaka, haka za ka tsaya, ko da ranka tana so ko da ranka ba ta so. To idan ka yi haka ka zamo mai nagarta. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أبن دكو كتير نواني أبو تو الله أبنجي دياساني كما الله أبنجي ديسا كاموكو أكان حكا كل الطعام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريت. قل فاتوا بالتوريت فاتلوها إن كنتم صادقين.
كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريت. قل فاتوا بالتوريت فاتلوها إن كنتم صادقين. الله أبنجي يتي دواني أبنشي. Yahudawa sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama: to kai ka ce kana kan addinin Annabi Ibrahim, to yaya kake cin raƙumi, naman raƙumi, bayan haramun ne a addinin Annabi Ibrahim a ci naman raƙumi? Yana nan ma a rubuce a cikin At-Taura an haramta cin naman raƙumi. Sai manzon Allah ya ce: a'a, ba ku dai sani ba. Kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'il, dukkanin abinci nau'o'i daban-daban an riga an halatta shi ma banu Isra'il. Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, sai abinda shi kansa Isra'il din Annabi Yaqub kenan alaihi salam ya haramta ma kansa da kansa. Min qabli an tunazzala at-taurat, kafin a saukar da At-Taura. Annabi Yaqub alaihi salam dani ga Annabi Ishaq, Annabi Ishaq dani ga Annabi Ibrahim. To tsakanin Annabi Ibrahim da Annabi Musa akwai zangon da ya kai shekara 1000. wato tsakanin annabi Ibrahim da At-Taura akwai zangon da ya kai shekara 1000 don haka babu wani alaka cikin wannan bangaren da wancan bangaren shi ma Isra'il din Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salam kaman kuma yadda a baya mun fadi wasu bangare na tarihin sa annabi Yaqub alaihi salam dane na annabi Ishaq kuma sun zo ne tagwaye da shi da Aisha alaihi salam wanda dukkan su annabawa ne kuma kaman yanda ya tabbata cikin tarihi tun suna ciki Allah Ubangiji ya saka husuma mai tsanani a tsakanin su wanda har mahaifiyansu tana jin alaman husuman da suke yi a cikin ciki shi wanda ke baya Isa kenan yana ce ma Yaqub idan bai bashi guri ya riga shi fitowa duniya ba to zai yi yadda uwansa za ta mutu gabaki daya annabi Yaqub yace kada yayi haka yayi hakuri shi Yaqub din Isa din ya riga shi fitowa to shine aka haife su shi Isa ya riga zuwa shi yasa ma aka kira shi da Isa wannan Isa din daga al-Isyan ne shi kuma Yaqub wato daga al-Uqbani wato ya biyo baya ya zo daga karshe kenan to haka suka tashi cikin rainuna annabi Ishaq alaihi salam har kuma annabi Ishaq yayi addu'a azri'an annabi Yaqub annabta ya tabbata shi yasa annabawa suka yi ta fitowa ya aiki ayaye 12 dukkan su ko 12 dukkan su annabawa kuma su ma suka yi ta aibo annabawa har abin ya zo zuwa ga annabi Musa har abin ya zo zuwa ga Imran zuwa ga annabi Isa har abin ya zo wato ya tike dai a annabi Isa din alaihi salam shi kuma bangaren nasaban manzon Allah ya fito ne ta annabi Isma'il alaihi salam manzon Allah ba daga can ya fito ba wancan bangaren su ne banu Isra'il Allah ya ce to da kuka halatta abinci wato naman raƙumi makanku har kuke kuma jingina abun zuwa ga cewa Allah ne ya haramta a cikin At-Taura ko kuma Allah ya haramta shi ma banu Isra'ila to ƙarya kuke yi ba ku san menene hakikanin hakan ba kullu ta'ani dukkanin nau'in abinci kana hillal li bani Isra'il Allah Ubangiji ya halatta shi ma banu Isra'il illa ma harrama Isra'il ala nafsihi sai abin da shi Isra'il din annabi Yaqub ya haramta ma kansa da kansa annabi Yaqub bayan mahaifinsa ya masa addu'a ya tabbata cewa a tsotsansa ne gadon annabta zai fito to yana hanyarsa na tafiya zuwa Qudus sabila da Qudus shine gurin da dukkanin annabawa babu annabin da bai je Qudus ba shi yasa Allah Ubangiji yayi Isra'i da manzon Allah yayi Mi'raji da shi yayi Isra'i da shi daga Makka zuwa Qudus din sabila da Qudus shine masar al-anbiya subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to annabi Yaqub alayhi salam yana hanyar tafiya Qudus dama kuma yayi bakance ma Allah yace Allah idan ka bani iyaye 12 bayan ka bani iyaye 12 kuma ka sa naje Qudus naje yarki masallaci lafiya lumuni to nayi alƙawarin zan yanka ɗaya daga cikin iyayana to yana kan hanya zai tafi Qudus din sai kuma Allah ya kawo jarrabawa sai ya hadu da mala'ika a cikin sufan wani karfan mutum ya kama shi da kokuwa bayan ya kama shi da kokuwa ya ji masa ciwo a cinyansa to sai ya kamu da amotarin kashi wadda wannan ciwo yana da tsanani yana hana shi bacci yana hana shi natsuwa da ayyuka sai ya ce ya Allah ya Ubangiji idan dai har ka warkar da ni daga wannan cuta da ke damuna na yi maka alkawarin zan haramta ma kai na mafi soyuwan abincin da na fi so wannan nuzuri kenan kuma ya halatta mutum ya yi nuzuri Allah ya ce walyufu nuzurahum waliyatawafu bil baitil atiq su cika bakacansu to ya yi bakace ya ce idan dai Allah ya ba shi lafiya zai haramta ma kansa abin da ya fi so cikin abinci to kaga wannan aya tana da alaka da ayar da take baya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya zabi abin da yake so na abinci ya bashi domin ya samu nagarta domin ya samu yaddan Allah domin ya samu lafiya yace ya Allah in dai ka bani lafiya ka warkar da ni daga wannan cuta to nayi maka alƙawarin zan haramta ma kaina abinda nafi so na abincin duniya dama kuma abin da yafi so din naman raƙumi ne a cikin abinci a abinci kuma yafi son nonon raƙumi sai shi annabi Isra'il din annabi Yaqub ya haramta ma kansa da kansa malamai sun yi magana suka ce shin haramta wanda Yaqub yayi ma kansa Allah ne ya masa umurni ko fa ijtihadi yayi ya haramta ma kansa da kansa ta hanyar ijtihadi sai aka ce ba umurni ne Allah ya masa na haramcin ba ijtihadi yayi ya ambaci haka da kansa ba tare da Allah Ubangiji ya ce masa kada ya ci ba shine yayi nuzuri kaman kuma yadda zamu ga haka da yawa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa shan zuma har ubangiji ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik manzo Allah yayi bakancin rashin shan zuma da kuma nisantan wata ɗaya daga cikin matayensa Allah Ubangiji yace ya kai annabi mai girma me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka kana neman yardan matayensa sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to shi annabi Yaqub ya haramta ma kansa ne ta hanyar ijtihadi kuma min qabli an tunazzala at-taurat ya haramta ne tun kafin a saukar da at-taura tunda tsakanin annabi Yaqub da at-taura shekaru ne masu yawa shi annabi Musa jika ne ga annabi Yusuf jika ne da ya fito cikin ƴaƴayen annabi Yusuf alaihi salam kuma ma annabi Musa ne aka saukar da at-taura din to shine Allah ya ce ai wannan hukunci da Isra'ilu ya dauka makansa na haramta makansa abinci tunka wato na haramta makansa naman raƙumi da nonon raƙumi tunka tun a saukar da at-taura ne min qabli an tunazzala at-taurat Allah ya ce ka ce musu ya rasulullah qul fatu bi at-taurati fatluha in kuntum sajidin ku zo da littafin at-taura din mana tunda kun ce a cikin at-taura ne aka haramta cin naman raƙumi da nonon raƙumi ku zo da at-taura din fatluha ku karanta ta in kuntum sajidin idan dai ku masu gaskiya ne cikin fadin ku daga nan kuwa bata zo tun kawo at-taura din ba wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin a dauko at-taura din a duba amma daga sun tabbatar a cikin at-taura din babu haramcin sai suka ki su dauko at-taura din Allah Ubangiji yana kalubalantar su kenan qul fatu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin qul sadaqa Allah
فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون
فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون وانده ارترام الله كريا باين اجند الله يبين نجسيا يكرروا كريا يجنجنا شده كنشن دا أبنجدي غيه كنتابا to fa ulaika humuz zalimuna wadannan sun zama wanda suka zalunci kansu suka nisanta kansu daga rahman Allah suka yi kirkiran karya ma Allah Allah ya tsare
qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin
qul sadaqallah فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يشيك فدا مسيا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله الله يا يغسيا تن بسدكو التوراة إن أنجو بابا سنجد بسكاو التوراة إن بتو صدق الله الله يا يغسيا دك من أبن شبا أهنا شنك بنو إسرائيل با سيدي الله أبنجي ya haramta musu duk lokacin da suka aikata wani laifi sai Allah ya duba menene suka fi so na daga abinci sai Allah Ubangiji ya haramta musu duk lokacin da suka aikata laifi sai Allah Ubangiji ya haramta musu abinda suka fi so na abinci shine Allah ke cewa fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sabila da zalincin su da kafir cewa ma'ayoyin Allah da suke yi aka haramta musu dadadan abubuwan da aka riga aka halatta musu ko kawa alal ladina hadu harramna kullazi zukurin dukkanin abin da ke da farce ke da akai fa mun haramta shi ga banu isra'ila sabila da yanda suke yin zalunci suke ketare iyaka da ayoyin Allah zamu gani a baya cikin suratul baqara yanda Ubangiji yake kissanta mana irin abubuwan dadi da morewar rayuwa wanda aka ba su ayin kultum ya Musa lan nasura ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min batniha wa jissaiha wa qumiha wa adatiha wa basaliha قال أتتفضلون الذي هو أدنى للذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله سكا نيمي أتنجا موسى سكا كافر شيطان ننكما أكا تنجا موسى سكا داوتي تنسلوشي دفترة دولا جنشي تو الله بيهرم شابا الله أبنجي بيجاي جسيا سيدي أبن سكا أي كتان ظالم في دليل هكا الله أبنجي بيهرم شاموس وسدادا دان أبوه فاتفعوا ملة إبراهيم حنيفا kubi addinin annabi ibrahim ta taccan addini na gaskiya ba wanda kuka tudanya kuka ce annabi ibrahim ba yahudi ne ko ko ba nasari ba kaman yanda suka fada suka ce annabi ibrahim ba yahudi ne ko ko ba nasari Allah yake ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman kuma kana min al-mushrikin ba ba yahudi bane shi ba ba nasari bane shi to indai kuna son ku bi hanyar gaskiya ne fattabi'u millata ibrahima hanifan ku bi tacaccen hanyar nan na annabi ibrahim wa ma kana min al-mushrikin shi bai zama daga cikin wanda suke hada Allah da wani sa ba shi baya cikin mushrikai na
inna awwala baytin ubiyalinna silal ladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin
inna awwala baytin ubiyalinna silal ladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah ubangiji yace lallai gidan da aka fara dakin da aka fara sakawa wa mutane na bauta lallazi bi bakkata shine wannan daki dake makka mubarakan mai albarka wa hudan lil alamin kuma daki ne wanda Allah ubangiji ya saka shi shiriya ga talikai shi bakkata wato shine ainihin gurin da foundation din dakin Ka'aba yake kewayen dakin Ka'aba shine bakka wanda ubangiji yake kissanta mana annabi Ibrahim shine ya daga ginin wannan condition din wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lokacin da annabi ibrahim yake daga condition din na dakin kaaba da shi da dansa annabi isma'il suna cewa rabbana taqabbal minna allah ka karba mana allah ka karba mana allah kai mai jini kai mai gani ne to idan aka ce bakka shine wannan wato daki ainihin gurin da dakin yake idan aka ce makka kuma shine ainihin garin gaba daya gurin da gaba daya haramin makka din da yanda rukun yake da yanda maqamu ibrahim yake da kuma yanda safa da marwa yake duk yana cikin makka ne sai aka ce ubangiji da yake inna awwala baytin wudi'a lin-nasi farkon gidan da aka fara aje shi ga mutane yahudawa ne suka yi jayayya tsakanin su wato suka ce wato dakin da Allah ubangiji ya fara halitta dakin da yake daraja shine kudus to shine da suka zo da wato testin gurin manzon Allah abin har ya zo ga manzon Allah sai Allah ya saukar da wannan aya yana musanta abin da suke fadi na cewa kudus shine farkon dakin da aka fara ginawa na bauta sai a inna awwala baytin farkon dakin da aka fara gina shi aka aje shi domin bautan Allah shine lallaji bi bakkata wannan daki dai da yake bakka mubarakan daki mai albarka wa hudan lil alamin kuma dakin da ke da dauke da shiriya ya zama shiriya ga talikai ga baki ɗayan su an ce dama ainihin gurbin dakin Ka'aban ya yi sama ne ya dangane da baitul ma'mur wannan gida da ke wato mala'iku suke dawa shi a gida din wanda ke sama ta bakwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a duk rana mala'iku 70 sukan shiga ba su sake fitowa har abada ba za su fito ba duk rana sai 70 sun shiga suna bautan Allah to an ce shi wannan gurbi na makka ya hade ni da baitul ma'mur lokacin da kufa ne kasance ne sai aka yanki shi sai ya zamanto iya gurbin ne kawai amma gurbin yana saitin baitul ma'mur ne sai yasa aka ce nan ne tsakiyar duniya to shine Allah yake nan aka fara sakawa na condition din bauta shi kan dama kan Qudus wanda ya gina shi ne Annabi Sulaiman alaihi salam idan cikin annabawa amma shi wannan gurbi na Kaaba tun kafin Annabi Adamu ya sako duniya akwai wannan gurbi din amma nan Arafa wajen gurbi din ne da Annabi Adamu da Hawwa'u suka hadu bayan wannan an sauke shi a India wannan an sauke ta a Jordan suka zo suka hadu a wannan gurbi na Arafa shi yasa aka kira gurin da Arafa sabila da guri ne na sanayya Annabi Adamu da sayyidatuna Hawwa'u anan ne suka hadu bayan Ubangiji ya saukar da su a duniya to sai aka ce nan ko babu yadda za a yi ya zama wato Qudus ya riga shi dadewa nan ne Allah ya fara ginawa domin bauta nan ne gurbin sa Allah ya fara ajiyewa inna awwala baitin wuj'a lin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wato wannan dake bakka mai albarka wa hudan lil alamin wanda kuma ya zamanto shiriya ga talikai duk da cewa wasu daga cikin malamai kaman Mujahid ya ce bakka din nan ba'un din nan an yi ibdalin ta ne daga mimun kaman yanda yakan faru akan ce inul lazim kuma abin da inul lazim ke nufi inul lazimun sai aka ce masa lazim sai ya zama ba'un ya zama an baddala shi wato mimun an baddala shi da ba'un sai aka ce to nan ma da Allah Ubangiji ya ce lallazi bi bakkata da bakkata da makkata dukkan ma'anansu daya ne ba wani bambanci wasu suka ce abinda bakkata ke nufi kalman bakkata an ciro shi ne daga albakku shine al-izdiham cunkoso sabila da wannan guri mutane da suna cunkoso a wannan gurin domin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin shine wanda yake nan a bakka mai albarka da kuma Allah ya aje shi shiriya ne ga talibai gabaki ɗayan su na'am
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أبنجي فيه آيات بينات أتكن ونن wato makka din da akwai ayoyi wadda bayyanannun ayoyi ne duk da cewa Abdullahi ibn Abbas da Mujahid da Sa'id ibn Jubair sun karanta shi da wato ifradi sun karanta shi ba su ce ayatun ba fihi ayatun bayyina wato akwai aya bayyananniya a wannan waje din shine wannan ayin shine makamu Ibrahim Allah yake fihi ayatun bayyinat a cikin akwai ayoyi wadda suke bayyanannu a cikin su akwai maqamu Ibrahim wannan guri na gurbin kafan Annabi Ibrahim da ya tsaya akan dutse wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan harami na Makka ya zamanto amincacci walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah Ubangiji ya fardanta da Ubangiji ya ce walillahi ala nnasi wannan ala din tana nuni akan tauhidi ne na wajibci sabila da ala kullun tana nuni ne akan istila'i walillahi ala nnasi hujjul baiti Allah ya fardanta wato ziyartar wannan daki ga duk wanda yake da iko kuma yake da dama wa man kafar duk wanda ya kafirce fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah Ubangiji wadatacce ne ga barin talukai in ka je ma ba ka wadatar da Allah bane ka nemi albarka ne a gurin Allah Allah Ubangiji bai bukatan komai gurin halittu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ganiyul hamid ya ku mutane kuma bukata ne zuwa ga Allah Allah shine wato wadatacce kuma shine abin godewa to da ubangiji yace fihi ayatun bayyina malamai sun yi magana akan wato abubuwa ne waɗannan ayatu din wato sai suka tafi akan waɗannan ayatu din sune safa da marwa da kuma ar-rukun da maqamu ibrahim da kuma wajen da hajarul aswad yake da wajen da al-hazim da zamzam da mashair gaba ɗaya sune waɗannan ayatun bayyinatu din da Allah yake fihi ayatun bayyinat akwai ayoyi bayyanannu amma sai Allah ubangiji ya ambaci ayan da tafi fitowa fili tafi girma a cikin su maqamu ibrahim wajen da annabi ibrahim alaihi salam ya tsaya to anan wato ibadan aikin hajji gabaki dayansa ya allaka ne da waɗannan gurare da yanzu ubangiji yake wajabta wajabcin zuwan ɗakin wato zuwa aikin hajji ga duk wanda ke da dama wato ya allaka ne da waɗannan gurare ayatun bayyinatun din safa da marwa wanda wannan waje na safa da marwa wadda tai kai komo a wannan gu har Allah ubangiji ya fardanta shi ita ce sayyidatuna hajara matan annabi ibrahim alaihi salam ita ce wadda ta zo bayan wato sun zo garin makka ita da mijinta annabi ibrahim tana dauke da jinjirin danta annabi isma'ilu alaihi salam sai kuma bayan sun iso wajen yana da zafi da garji sabila da tsananin zafin sa ne ma wasu suka ce aka kira shi makka sabila da zafin gurin da wahala da mashakka na rayuwa a wannan gurin to bayan sun zo ba abin da ke gurin in banda duwatsu babu kuma wani alamar ruwa a wannan guri to sai kuma bayan suna isowa tana dauke da jinjiri annabi zahin yake mata to shi fa zai koma sham shi to zaka koma sham ya yake nan bayan ba kowa ba mai ɗebe cewa ba wani abinci ko abin sha wani irin tafiya ne wannan sai ya ce Allah ubangiji ne ya yi umarni sai ta ce to in dai Allah ne ya yi umarni ka tafi to bayan ya tafi sai ta shiga cikin ɗemuwa da damuwa sai ta yi gudu ta hau dutsen safa ta sauko ta yi gudu ta hau dutsen marwa ta yi safa sai da ta yi haka sau bakwai dalilin haka Allah ubangiji ya saka wannan safa da marwa cikin rukuni na aikin hajji inna safa wal marwa ta min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa inna Allah shakurun alim Allah yake dole ne wannan safa da marwa wato mutum idan ya je aikin hajji to ya zama wajibi sai mutum ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to haka za maqamu ibrahim guri ne wadda annabi ibrahim ya tsaya a kan dutse kafafuwansa suka fito sabila da yana daga cikin mu'jizan annabi ibrahim wanda Allah ya baki wanda kuma manzon Allah ma yana da shi idan ya hau kan dutse kafafuwansa yana fitowa kaman an zana ko an shata ko an narka dutse din to wannan maqamu ibrahim din guri ne wadda annabi ibrahim din ya tsaya shine ubangiji yake ci ayatun bayyinatun maqamu ibrahim waman da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan waje ya zama amincacci ya zo cikin maganan Ja'far as-Sadiq dikan sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace man da kala ala safa kama da kalahu al-anbiya wal awliya kana aminan min azabihi duk wanda ya je safa kaman yanda annabawa da waliyai suka shiga safa suka bauta ma Allah كان آمنا من عذابه يا زمو أمين تتشيد عذابا الله تعالى شيني من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي شوا من حج فلم يرفث ولم يفرق دون دي جي أي تن حج بي مدن بنزابا بي فاسقا شوا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يا تتدد تكين ذنوبا ستمران دقوا ستأيشيش حكا سيداو manzo Allah yace wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al janna mutum ya yi haji kubutacce daga dukkanin laifuka to mutum baya da wani sakamako idan ba aljanna ba amma kada ka zaci zaka dibi kudin al'umma ko ka dibi kudin talakawa ka je aikin haji ka zaci cewa Allah ubangiji zai maraba da kai babu ruwan Allah ubangiji da kai idan ma ka ce labbaika allahumma labbaika Allah zai ce la labbaika wala sa'adaika ba zan amsa ba ba zan taimake ka ba duk wanda zai ɗibi kuɗin al'umma ya tafi aikin hajji da shi to tamkar ya tafi yawon buɗe ido ne da yawon shakatawa wannan ɗaki ba zai ƙarar da shi da komai ba kuma ba zai samu komai ba face asara kamar yadda ya tafi a asara haka zai dawo a asara saɓanin yadda wasu suke gani sai sun gama dabke kudin al'umma sun kwashe kudin al'umma sai su biya kudin umara wa mutane 10 ko mutane 20 waye aje ayi musu roƙon Allah ko aje duk wanda ya dubi kudin talakawa yaje aikin haji da shi baya da lada kai wanda ma ba kudin talakawa bane kudin halal ne kudinka ne na halal ka je na farilla sau daya sannan ka sake tara kudi zaka sake wani tafiya idan ka tafi haji sau daya to ka sauke farilla in zaka sake komawa sunna ne to akwai abin da yake kamata ka duba da wannan kudi da zaka sake diba ka koma tunda ka sauke farilla ka duba ka ga halin da al'umma suke ciki talakan da suke cikin halin gunti wanda ba su da abin da za su ci wanda ba su da yadda za su yi rayuwa marayi yadda suke cikin wahala da kuncin rayuwa ka taimaka musu yafi ka sake dako ka tafi aikin haji yafi Shehu Abdul Qadir Jilani yana cewa ka bada loma daya matalaka ya ci ya suka je umara sau dubu ka je haji sau dubu ka gina masallatan juma'a dubu to ashe kaga idan muka duba wannan zamu ga da akwai kalubale da yawa mafi yawa ma ba sukan dauki zuwa aikin hajjin zuwa ne na ibada ba sukan dauka zuwa ne na gasa na je umara sau kaza na je aikin haji sau kaza wanda kuma inna rabbaka ladil mirsad Allah ubangiji na ganinka kuma duk yadda zaka je ka dawo a cikin tarkon ubangiji kake ba wani wayon da zaka yi ma Allah Allah ya san abin da zuciyanka ya koyi na mugunta da kyashi da cin zarafin mutane da ɗiban kuɗin mutane duk Allah ubangiji ya sani dan haka aikin hajjin ka ba zai tare maka komai ba umaranka ba zai tare maka komai ba gwara ma ka dawo ka duba anguwanku makwabtanku wanda suke cikin wahala na kuncin rayuwa ka taimaka musu ta yaya za a yi masu kuɗi sun kakkara kuɗin abinci sun tsananta ma al'umma sai su zaci riban da suka tara din bayan sun tsananta ma al'umma za su tashi su je gurin Allah Allah ubangiji ya dube su Allah da yake a tausaya ma al'umma Allah da yake kada a kuntata ma wanda ke cikin wahalar rayuwa a duba a jikansa a matsafa masa ka bayar ma wanda bai da shi wa amma da shi ma fala ta har wa amma sa'ila fala ta har wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ka ba wa maraya kada ka kori mabarashi kar ka kori mabukashi kada kuma ka zamanto mai musguna ma wanda ke maraya ne gashi nan dai wa cikin ayoyin alqur'ani wanda suke hana taimako alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ud to anan zaka ga hanyar da gwamnati ta dauko domin yakan almajiranci ba hanya ne mai bullewa ba gayyato wani sabon bala'i ne makasan da take cikin damuwa da musiba ga musibu da yawa nan a kasan wanda har yau ba a kawo karshen su ba musibu na garkuwa da mutane musibu na yaƙe-yaƙen da ake da kashe mutane da ake yi musibu na rashin samun kwanciyar hankalin al'umma talakawa kullum cikin koke suke to amma kuma an zo ana azzara ma masu karanta alqur'ani wanda ba dan su ba wallahi tallahi da kasan nan ba ta cikin kwanciyar hankalin da take ciki yanzu me yayi manzon Allah yace cikin hadisin Abu Hurairah yace har tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ruwan sama ma da kuke samu da taimakon da kuke samu na arziki kuna samu ne albarkacin masu rauni mas'alan bara daban almajiranci daban bara daban almajiranci daban almajiranci turawan mulkin mallaka ma sun zo sun samu musulmi da wannan almajiranci da takafa na musulunci kuma almajiranci gado ne na musulunci duk wanda ya goyi bayan a hana almajiranci jahili ne bai da ilimi ya koma cikin littattafan magabata ya ga yadda suka tafi almajiranci kai duk wani babba a kasan nan wanda za a gaisa a ce wane ne in dai musulmi ne dan almajirai ne kuma almajiri ne amma ga shi nan yanzu a kan almajiran ake wa barundo duk wannan bala'i da ake ciki an ɗauka yanzu an ɗaura ne a kan almajiri kuma yana da ƴancin ya rayu a ko'ina tunda shi ɗan ƙasa ne amma an ce dole ga wani kaifin da aka yi masa maganan bara kuma menene ya jawo barace-barace zalunci shi shugabanni shi ya jawo barace-barace barakan da ake kokarin ake tunanin zai gyaru kuma aka gagara gyarawa shi ne yake kifiyar da barace-barace ai a wasu kasashe ana almajiranci amma babu baba to ku sani idan kun hana karatun allobara ba za ku hana shi ba tunda ku kuka jawo baran cikin al'umma mutane da yawa ma ba almajiran bane amma suke fita yin bara a kasuwanni akan tituna dan haka in dai maganar bara ne to bara ba zai baro ba ba za a bar bara ba har sai kun samar ma al'umma da mafita sai kun cika alƙawuran da kuka yi ma al'umma sai kun sauke nauyin da ubangiji ya daura muku a bar bara almajiranci kuma da kuka hana wannan tsakaninku da ubangiji tsakaninku da ubangiji in dai ya tabbata kun hana din kuma kun ci gaba da cin zarafin almajiri to wannan tsakaninku da ubangiji duka dagawan da ake yi da butulcin da ake yi a kasan nan ba wani abun da aka yi takirin din sa har karshe aka karar da shi damuwoyi yau daban na gobe daban ga wannan matsala na bala'in corona virus ba a fita daga ciki ba an farma almajirai da me za ku rayu mu addininmu addinin musulunci ya nuna da akwai mabarashi kuma in ya zo a bashi ya nuna akwai wanda ke cikin wuyan hali lissa'ili wal mahrum wani ma ba zai tambaya ba kafin ya tambaya a bashi wanda kuma ya tambaya shi ma a ɗauka a bashi don haka babara ake so a hana ba wannan karatun Allah shi ne hadafin wannan karatun Allah shi ne hadafin kuma wallahi albarkacin almajiran nan ake ci kuma yanzu almajiran su ne da kasan maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi almajiri kuma uban almajirai kuma a zo a ga kangayin da ake karatun alqur'ani wanda kowa ya shiga da haka Maiduguri safara ake ana karatun alqur'ani amma duka yanzu wai an fiskanci abin dama tuntuni mahdud ne abu ne wanda an shirya shi sai kuma aka fake da wannan musibar maimakon a nemi darin Allah sai aka fake da shi domin a azzara wa mutane to Allah ubangiji yana gani kuma Allah ubangiji ba zai kyale ba Allah ubangiji ba zai kyale ba إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا ولله وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ألا أبنجد يا وجبت يا فرد أنت زيرت لكن تجوندت مدامة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين دون دي كافر شيء الله أبنجد يا ودا تكبر انت لكي غواتي ايانسي ومن دخله كان آمنا أولا ما لم يسمي مغنى أكي بطن ومن دخله كان آمنا ماذا الله صلى الله عليه وسلم شوى دي ومن دخله كان آمنا wato bayana nufin har zuwa ƙarshen duniya bane kaman yanda wani daga cikin magabata ya faɗa as-sauri ya rawaita daga al-mansur daga mujahid daga abdullahi ibn abbas yace man asaba haddan fil haram uqima alayhi fihi duk wanda ya aikata wani abin da za a sauke masa haddi cikin harami to ba za a anintar da shi ba a cikin haramin za a saukar masa da haddi a cikin harami din وإن أصابه في الحل ولجأ إلى الحرم لم يكلم أما إذن أن سوكر مسد حجي باينا تكين هرمي باينا وجن هرمي أما دا أتا سوكر مسد حجي سيقود بيش هرمي تو بدا أكاموشي أتأور راما سبا أبيت سيات توسن نن أسوكر مسد دوكان سجلا دا الله ياتي ومن دك له كان آمنا أما الإمام الشعبي ياتي واتو waɗanda suka fahimci cewa wannan waman da kalahu kana aminan din yana magana ne akan zamanin da ya shuɗe na sahabban manzon Allah da kuma zamanin da zai zo daga baya yace wannan kuskuren tunani ne wannan yana nuna aminci ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan zamanin manzon Allah akwai yaƙe-yaƙe da dama wanda aka jejjefi dakin Ka'aba ma da almajani wanda an kona Ka'aban ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ko da a zamanin Hajjaj ibn Yusuf akwai irin waɗannan fitintunin da suka faru to wannan yana nuna cewa ashe ba wai a wancan zamanin bane a ba wai a wannan zamanin bane aminci yana nan har yanzu a'a a wancan zamanin ne aminci din amma a wannan zamanin idan mutane suka yi wani fajinci suka ketare iyaka to wannan guri ba zai zama musu gurin aminci ba ba zai zama musu gurin aminci ba kuma wajibcin aikin hajji yana nan da yawa cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda yake cikin hadisin Abu Hurair manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba a cikin khutbansa yace ayyuhan nas qad farada Allahu alaikumul hajj fahajju fahajju Allah ubangiji ya fardanta muku aikin haji to ku yi haji faqala rajulun sai wani mutum kenan yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu amin ya rasulullah duk shekara ne zamu yi aikin hajjin kowani shekara sai mutum yayi fa saka ta sai manzon Allah yayi shiru hatta qala salatan hatta da wannan mutum ya maimaita har sau uku yana ce duk shekara ne ya rasulullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace law qultu na'am la wajabat da na ce da an wajabta duk shekara sai mutum yayi aikin hajji din wala mastata'tum kuma da ba za ku iya yi duk shekara ba thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaruni ma taraktukum duk abinda na bar ku na kyale ku to ku kyale ni kar ku mun magana akan sa fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim sabila da wadanda suka gabace ku sun halaka ne sabila da yawan tambayan su da tassaba ma annabawan su fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum idan na muku umurni da wani abu ku aikata shi gurgurdan iko wa idza nahaitukum an shay'in fad'uhu idan na hana ku wani abu ku bar wannan abu wannan yana nuni wato zakewa wajen yawan yin tambaya abu ne wanda ba ya da kyau kuma ba a son mutum ya zama mai zakewa wajen tambaya Allah yana ce ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum kar kuna yawan tambaya akan abubuwa idan an bayyana muku wasu abubuwan za su bakanta muku rai gara kuna yin shiru to manzon Allah ya ce dai aikin haji Allah ubangiji ya fardanta shi sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce kaman yadda dai malaman sun yi sabani akan to idan mutum ya samu dama na yin aikin hajjin wani mataki zai bi yana samun dama a gaggauce zai tafi aikin hajjin ko kuma zai yi jinkiri to sai suka yi sabani akan haka kaman dai abin da ya shafi mazhaban Imamu Abu Hanifa sai suka tafi akan cewa ba a gaggauce bane sabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan aya na wa azzinkin nasi bil hajji ya tuka rijalan ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a shekarar da aka yi yakin Uhud wato shekara na uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi hajji ba sai da ya cika shekara goma to ashe mutum idan ya mallaki aikin wato dama na aikin hajjin kaman yanda shi a mazhaban Imam Abu Hanifa yake ba zai wato koda bai gaggauta ba ya jira babu laifi amma kaman a mazhaban Imam Malik mutum yana samun abinda zai dauke shi zuwa aikin hajji to ya zamo masa dole ya bar komai da komai idan dai ya mallaki abinda zai kai shi aikin hajji kaman yanda yazo cikin hadisin Anas da Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Umar da Jabir da Aisha duk sun rawaici hadisi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wato yaya guzirin ne mai aikin hajji yake wato wani dama mutum zai samu yayi aikin hajji manzon Allah yace abu guda biyu ne azzad war rahila guziri da kuma abin tafiya idan ka samu guziri wanda zai dauke kai kai ka zuwa wato har zuwa Makka sannan kuma ka samu abin hawa kuma ka tabbatar da cewa hanya yana da aminci ga barin barayi hanya yana da aminci ga barin mahara to Allah ubangiji ya wajabta aikin haji akan ka kaman yanda yana nan cikin hadisi da yawa walillahi ala nati hajjul baiti man istata'a ilayhi sabilan Allah ubangiji ya wajabta aikin haji ga wanda ya samu ikon zuwa wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirce to Allah ubangiji wadatacce ne ga barin halittun sa gabaki daya na'am
ya ala alkitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun
qul ya ala alkitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah ubangiji yace ka fada musu ya rasulullah ya ku yahudu da nasara me yasa kuke kafircewa da ayoyin Allah bayan kun san wallahu shahidun ala ma ta'maluna Allah ubangiji yana ganin dukkanin abinda kuke aikatawa kuma Allah Ubangiji zai saka muku akan abinda kuke aikatawa. Na'am.
Ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabaghuna iwajan wa antum shuhada wallahu bima وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله أُبَنْجِدِي يَتِي كَفَدَى مُسْيَا رَسُولَ اللَّهِ يَا كُمَ ذُوَا لِلْكَابِ مَيَسَا كُتِي تُوشَ مُتَعْنِي غَبَرٍ جِنْ تَفَرْكٍ أُبَنْجِدِي wanda suka yi imani kuna neman ku karkatar da su wa antum shuhada bayan kun gani karar cikin littattafan ku sifofin annabi da abun da ke tabbatar da gaskiyar manzon Allah amma kuma sai kuna neman ku toshe mutane gabarin su yi imani da manzon Allah wadanda suka yi imani kuma ku saka karkata domin ku karkatar da su gabarin imani ku sani fa wa mallahu bigazilin amma ta'malun Allah Ubangiji ba rafkanin ne bane dangane da abin da kuke aikatawa wa antum shuhada Allah yana nufin ku kun san duk abin da ke na sifan manzon Allah da abin da ke tabbatar da aya wato gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san shi a rubuce a cikin at-taura wanda tun kafin manzon Allah ya zo kun gani har kuna tawassuli da shi kuna neman kamun kafa da shi amma kuma ku sani wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah Ubangiji ba rafkananne bane dangane da abin da kuke aikatawa. Na'am.
Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin.
Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yaruddunakum ba'da imanikum kafirin. Allah yace ya mu'minai in kuka bi wata jama'a daga cikin wadanda aka ba su littafi da su mayar da ku kafirai bayan kun yi imani da Allah ta'ala. Wannan hadisi ta sauka akan wani da yahudi ne da ya nemi ya tayar da fitina ko ko ya jaddada tayar da fitina tsakanin wato Aws da Khazraj bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke fitina din an sulhunta sai kuma ya zo ya tada maganganu. Maganganun da ya tada su shine ya dauko wani waka da aka yi na zambo a fagen yaki ko kuma ya waka da aka yi na zaburar da wani bangare a fagen yaki sai yana nana ta waka yana zaburar da mutane akan su tashi kawai yaki ya dawo sabo har wasu suka taso suka daddauki takubansu da makamansu to shine a labari ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai aka saukar masa da ayyan ladina amanu in tu'u fariqan min alladina utul kitaba ya ku mu'minai idan kun bi wadanda aka ba su wasu jama'a daga wanda aka ba su littafi wato yahudawa kenan dan sun fi kowa sun fi suna da bala'i to yaruddukum ba'da imanikum kafirin da su mai da ku wato kafirai bayan kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Wa kayfa tasuruna wa antum tutli alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله يسي تيها يقوى ذاك كافر شيء وأنتم تتلى عليكم آيات الله كما أنا كرن تامك آيوين الله وفيكم رسوله كما أشكنك أسيما زن الله تيها يذاك ساك كافر شيء ومن يعتصم بالله دون دي يرسو دا الله yayi riko da addinin Allah yabi Allah yabi manzon Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika an shiryar da shi kuma ya samu shiryuwa zuwa ga hanya madaidaiciya. Allah Ubangiji kullum yana magana akan ayi riko da wato igiyansa kwaya daya. Igiyan nan shine la ilaha illallah, wanda Allah Ubangiji ya faɗa mana la ikraha fid din kat tabayyana rushdu min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. wannan al'urwatul wuthqa din shine wato abinda mutum zai yi riko da shi, wanda Allah Ubangiji wato yayi umurni ga dukkanin mutane, wa atasimu bihablillahi jami'an, ku zo ku taru ku rike igiyan Allah. Igiyan Allah shine addinin musulunci, shine la ilaha illallah, wanda duk wanda ya rike jinin sa ya kubuta, dukiyansa ya kubuta. umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. amma umanni ne ya ki mutane har sai sun ce la ilaha illallah. idan mutum ya ce la ilaha illallah ya shigo zimma na musulunci, dan haka asmat min dima'uhum wa amwaluhum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. jinin sa ya kubuta, dukiyansa ya kubuta, hisabin sa kuma yana gurin Allah ta'ala. babu ruwa na da wani laifin da mutum zai aikata idan dai har ya ce la ilaha illallah. zamu ga bayanai wanda aka yi su akan wato al-intisamu bihablillah, ruko da igiyan Allah, da kuma nisantan abubuwan da zai kawo sabani da baraka a ayoyin da zamu karanta su a gaba insha Allah. ina ganin lokaci yayi, zamu tsaya mu amsa tambaya. wanda ya samu abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. abin da muka yi na kuskure, Allah Ubangiji ya yafe mana. sai a karanta tambaya.
na'am. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ni tambaya shi Ilyas Alhassan Yaku. ya ce assalamu alaikum, da fatan malam ya shawo ruwa lafiya. malam, ni ne na yi sallar raka'a biyu, na manta zan yi zamantayya ta farko, sai ban yi ba na sake miƙewa na ciko raka'a biyu, sai wani shi ma ya zo ya bi ni sallar, to ya sallar mu za ta kasance kenan.
shi tahiyya na tsakiya mutum idan ya rafka na yamanci, idan ya miƙe wato ka zo za ka yi sallah mai raka'a hudu kaman azhar ko la'asar. to da kai raka'a biyu maimakon ka zauna ka yi zaman tahiyya, sai ka manta ka miƙe. to sun yi magana a kan miƙewa ɗin. idan miƙe wanda ka yi gwiwoyinka sun riga sun rabu da ƙasa, ka yunƙura gwiwoyinka sun rabu da ƙasa, sauran hannunka ne ba su rabu ba, to an ce ka tafi ba sai ka dawo ba, ka miƙe kawai ka tafi. ka yunƙura gwiwoyinka har sun miƙe, sai ka tuna cewa za ka yi tahiyya ne, to aka ce ka tafi kawai ba sai ka dawo ba. idan kuma ka dawo ɗin ka yi tahiyya, sai kuma ka sake kawo raka'a biyu ɗin, to za ka yi sujudan ba'adi kenan. idan kuma ka miƙe, dama shi zaman tahiyya na farko sunna ne. idan ka miƙe ka mance da tahiyyar, sai da ka ƙaro raka'a biyu bayan to kafin ka sallame, sai ka yi sujudan qabli kenan, ka tauye sunna mai ƙarfi tahiyya kenan. wato wanda ya manta da tahiyya dai, tahiyyan farko zai yi sujudan qabli ne, zai yi sujudan qabli ne. amma idan mutum ya riske shi wato kafin wannan rafkanuwa ɗin, kamar misali ka yi raka'a ɗaya, wani ya zo ya riske ka, bayan ka yi raka'a ɗaya ya zo ya riske ka, sai ka yi rafkanuwa da shi a raka'a ɗaya, ma'ana lokacin da za ku yi tahiyya, to sai ka manta ka yunƙura. shi kuma dama idan an ƙidar da sallah zai tashi ya ƙaro raka'a ɗayansa ne. to idan sujudan qabli ne, zai bi ka ku sujudan qablin tare, tunda tare ta same ku. idan kuma sujudan ba'di ce, zai tashi ya kawo abinda ya rage na ragowan na kawo'in da ake binsa, sai ya yi sujudan ba'dinsa shi kaɗansa. idan kuma ya riske ka lokacin ka riga ka yi rafkanuwanka, wato a rakawo'in da ya samu babu wanda ka yi rafkanuwa ko ɗaya cikin wannan rakawo'in, to shi kenan shi babu ruwansa da sujudanka. sai dai idan sujudan ta zamo qabli ce, to shi kenan zai bi ka, tunda dama kai ne limaminsa. amma idan sujudan ba da ce, to babu wannan sujuda a kansa. wallahu a'lam.
sai mai tambaya na biyu, wato tambaya daga Isa Kira guri local gwamnan jihar Jigawa. ya ce malam, menene hukuncin mutumin da yake azumi da su ba su yin shaukara wanda da su saka shi bacci, wanda in ya fara baccin tana kai shi har yamma bai tashi ba ne hukuncin azuminsa.
To wannan wanda zai sha wani abu wanda zai dauke hankalinsa ko ya saka shi bacci a cikin azumi, wannan abu ne mamnu'un, wanda an hana ba ma cikin azumi ba, ko da yake mutum ya sha kwayan da zai kwanta ya ta bacci, wannan an hana. Balle cikin azumi wanda ake so mutum ya yawaita yin ibada, ya yawaita karatun Alkur'ani, amma dai hakan bai karya azuminsa ba, azuminsa bai karya ba sabila da baccin da ya yi. Amma idan kuma baya cikin hayyacinsa ne tun daga lokacin da ya dauki sahur har zuwa lokacin da ya sha ruwa, baya cikin hayyacinsa sabila da bacci, to a cikin wannan azumin nasa malamai sun yi magana akai. To amma ba a bukatan mutum yana azumi ya sha duk wani abin da zai kurbatar da hankalinsa, ko ya saka shi nauyin jiki, ko ya saka shi bacci, sai dai abin da ya zamo da lalurar rashin lafiya a cikin magani ne, dama baka da lafiya sai kai amfani da shi kuma yana saka nauyin jiki, to wannan babu laifi. Wallahu a'lam. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi na kuskure Allah Ubangiji ya yafe mana, Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen fitintunan da ke damun mu a ƙasan mu. Allah Ubangiji ya kare musulmi a diyan da yake, wanda suka dauki nauyin karatuttukan mu a cikin garin Bauchi da kewayen garuruwa. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah Ubangiji ya biya musu bukatunsu na zahiri da baɗini. Wannan mushattahir Bauchi Allah Ubangiji ya kara masa lafiya da nisan kwana, Allah ya kiyaye mana shi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.